الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ne ko da 7 da 7 da 6 to yau 27 ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439 wanda ya daidai da 13 ne ko 14 14 ko 13 yau din na samu wahayi kenan 13 ga watan 4 shekara ta 2018 ni ma ina jin wato 27 din ne dan yau mun biyo ta cikin gari na ga ana ta sa tuta da munbari abin nan za a yi Isra'i da Miraji ne ko menene ko kaga 27 din kenan ko kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yarda wadda take cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a cikin littafin al-imani bil yawmil akhir wanda Dr. Sallabi hafizahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasin mu na 51 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin mu da ya gabata mun yi karatu ne game da ainihin wato gasibil ard wato mai kwace wanda ya ci iyakar gona ko fili ko wayanda suna karkashin wadanda aka ce al-usatul muwahhidina ga su wani za ka ganshi ya zo da tauhidi a ranar tashin al-kiyama amma kuma yayi wa imanin nasa ainihin wato tabo ya jiji masa rauni ta yadda ga imanin amma kuma akwai wasu laifuffuka da ya aikata waɗanda waɗannan laifuffuka ɗin za su iya jawo masa a ɗan dakatar da shi a cikin wutar jahannama zuwa wani ɗan lokaci kafin kuma lokacin da Allah ya ga dama ya fitar da shi daga cikin waɗanda za su samu kansu cikin irin wannan yanayi akwai gasibil ard shi ne wato wanda ya ci iyakar hanya ko iyakar gona ko iyakar fili kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin imamu al-bukhari sannan akwai zulwa jahaini wato munafiki wanda ainihin wato sai a rasa inda ya dosa duk inda ya shiga sai ya rikide ya zama irinsu in ya shiga cikin mutanen kirki sai ya rikide ya zama irinsu in ya shiga cikin ainihin wato sabaninsu sai shi su ma ya rikide ya zama irinsu to wannan zulwa jahainin kamar yadda muka ambata shi ainihin wato nifaka kala biyu ce akwai nifakul i'tiqadi akwai nifakul amali to shi nifakul amali din shine wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci sannan akwai alhakim alladhi yahtajibu ar-ra'iyati wato shugaba ko jagora wanda ainihin wato ya sanya hijabi da shamaki gabarin talakawa talakawansa ba sa samun ganin sa ballanta na yaji koke-koken su kuma ba wata hanya ya bude wanda idan sun yi kuka ta wannan hanyar zai iya jin ga koke-koken su bai share musu hawaye to duk wanda ya zamanto irin wannan salon shugabancin yayi to Allah madaukakin sarki shi ma zai sanya hijabi da kariya tsakaninsa da matsananciyar bukata da yake da ita a wajen Allah ranar tashin alkiyama sannan akwai mutumin da yake ainihin wato roko ko yake bara ko tumasanci ko maula ba tare da ainihin wato darura irin ta shari'a wanda za ta sa mutum ya yi haka ba wanda a karkashin wannan shi ma mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce man sa'ala walahu ma yughnihi ja'at mas'alatuhu yawm al-qiyamati khadushan aw khamushan aw kaduhan fi wajhi sada akwai wanda yake mafarkin ƙarya man kadzaba ko man kadzaba fi hilmi wato wanda zai wato zai yi ƙarya ya jingina ƙaryar da mafarki yace yayi mafarki kaza an ce masa kaza ko yayi mafarki yanayi kaza kamar yanda muka karanta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan laifi ne a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai ba mutum wani irin gwale-gwale a kawo kwayoyin alkama guda biyu a ce sai ya kulle su su kaga alkama ba zare bace ballanta na iya cewa ya kulle su cikin sauki to bayan mala ya kawo mutum 11 wayanda koda sun je lahira da tauhidi to in dai akwai ire-iren waɗannan laifuffukan amanna da tauhidin nasu to ko shakka babu sai an kakkabe waɗannan laifuffukan dan ya zama tauhidin ne zunzurutu sai kyawawan ayyuka wannan sai sannan ya ba su dama su shiga aljanna to saboda kaga akwai yuwar Allah ta'ala a karan farko in ya ga dama ya yafe wa ya yafe musu in ya ga dama kuma ya azabtar da su gurgurdan laifin su sannan kuma daga baya su shiga aljanna sannan sai na biyar shine halul atiqiya wato halin mutanen kirki mutanen Allah wadanda su ainihin wato falan ɗaya ne ba wani biye-biye kai tsaye cikin ainihin wato rahama da gafarar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai shigar da su ainihin wato aljanna su ne wayanda malai ya ce la yakhafuna wala yahzanuna wala yafza'un ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki ba ba za su firgita ba kamar yanda wato mutane suke cikin tashin hankali suke cikin tsoro suke cikin bakin ciki da razana to su Allah ta'ala zai ba su tsari da kariya saboda takawa kamar yanda Allah ya ce wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun da fadan Allah ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin da fadan Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim waɗannan ayoyin da sun nuna ko wasu bayin Allah duk wannan gararin da ake magana na ranar tashin alkiyama to akwai wasu bayin Allah na musamman da Allah ta'ala yakan kiyaye su ya ware su ba za su shiga cikin wannan damuwa din ba Allah ta'ala ka azurta mu ya samu a cikin su daga ciki akwai abu na biyu wanda shi zamu tashi akai qalal muallif rahimahullahu ta'ala bayadu wujuhihim hasken fuskarsu su al-atiqiya masu tsoron Allah ranar tashin alkiyama koda mutum baka fata ne koda ya kai ainihin wato bakin tukunya saboda baki to zai iya zama fari fuskarsa ta dinga sheki tana walqiya tana haske saboda takawa da yaje wa Allah madaukakin sarki da ita ranar tashin alkiyama kamar yanda duk farin mutum diyan da ya zama zabiya saboda haske saboda fari in ya saba wa Allah zai tashi ne baki irin fuska sa za ta zama kamar gawayi kamar yanda muka faɗa ranar baya ga irin yanayin fuskokin yan wuta to yan aljanna za su tashi da fararen fuskoki qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ammal ladina yabdun wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma alladhina biyaddu wujuhuhum amma wadannan da fuskokin su suka yi haske fuskokinsu suka yi fari tas fa fi rahmatillah Allah ta'ala yace wannan suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin ta kaga lokacin da wani fuskar sa tayi baki kirin lokacin da wani idan sa ya kada yayi bula kamar yadda muka karanta a baya to kuma akwai wayansu wanda su kuma ranar Allah ta'ala zai haskaka fuskokinsu da hasken imani da takawa Allah ta'ala zai faranta ransu Allah ta'ala zai shigar da su cikin rahamarsa kuma za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala ka samu a cikin su Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wujuhun akwai wasu fuskoki yawma idhin a wannan rana musfiratun za su zama masu haske masu kyalli da walqiya ranar tashin alkiyama dahikatun fuskoki ne masu dariya da murmushi mustabshira masu albushir waɗannan duk yanayi ne na fuskokin wasu mutane ranar tashin alkiyama za su tashi da fuska mai haske ne annuri fuska wadda take babu turbulewa babu ainihin wato bacin rai a tattare da fuskar da kaga fuskar su za ka ga alamar murmushi alamar albushir da bushara a tattare da fuskokin su mala yace musfiratun qila mushrikatun wa qila mudhi'atun wa qila muniratun wa kulluha mutaqaribatun fil ma'na qila aka ce musfiratun dinnan ana nufin mushrikatun qila kuma aka ce musfira wujuhun yawma idhin musfira ay bi ma'ana mudhi'a wasu kuma suka ce wujuhun yawma idhin musfira ay bi ma'ana munira da mushrika da mudhi'a da mustanira duk gabaki ɗayan su suna da kusanci ta fuskar ma'ana wal ishtiqaq lughawi yadullu ala zalika irin ishtiqaq yanda ake tsago kalmomi a lugha yana nuni akan haka dan haka mushrikatun mudhi'atun muniratun duk ma'anar su suna fassara mushrika suna fassara musfira ma'ana wujuhun yawma idhin musfira fuskoki ne waɗanda ranar za su tashi cikin haske da kyalli da walqiya na hudu alladhina yudhilluhum Allah fi dhilli waɗanda Allah ta'ala zai inuwantar da su a inuwarsa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah ta'ala zai inuwantar da su a cikin inuwar al'arshin ubangiji a ranar da babu wata inuwa ba in ba lema duk dai mun karanta a bayan da duk wani abu da zai ba dan adam wani hutu ko ya bashi wata kariya ko ya bashi wani irin yanayi mai dadi duk babu duk an kawar ba wani gini da zai bada katanga ba bishiya ba duwatsu da zasu bada inuwa duk babu a ranar in ka ga wata inuwa sai wannan inuwar ta Allah madaukakin sarki inuwar al'arshi to akwai mutum bakwai wayanda Allah ta'ala yayi alƙawarin zai sa su a cikin wannan inuwa wanda babu wata inuwa sai wannan inuwar sai ka kasa kunne cikin mutum bakwai kaji idan ka fado in baka fada cikin kowanne ba to sai kai kokari kaga cewa ka lalubo ne wato wata gaba a cikin mutum bakwai din nan kai kokari ka shiga cikin su na farko al-imamul adi shugaba adali shugaba mai adalci a cikin shugabancinsa shugabanci kowanne iri sai dai kamar yanda laifin shugaba in ya zama ba mai adalci da kula da nauyin da aka dora masa ba yana da nauyi gwargwadon irin fadin wayanda yake mulka gwargwadon irin kuma laifin da zai dauka to haka in ya zama kuma Allah yayi masa gamankatar ya zama adalin shugaba yana yi wa wayanda yake wa shugabanci adalci to shi ma a nan yana iya samun babbar daraja da babbar kujera gwargwadon irin nauyin shugabancinsa wani yana shugabantar mutane kadan wani yana shugabantar mutane da yawa wani yana shugabantar gari guda wani yana shugabantar jaha guda wani yana shugabantar kasa guda da haka duk wannan yana karkashin al-imam wani kuma gidansa yake shugabanta da shi yana shugabantar matarsa kila bai ma haihu ba matarsa ce kawai ita kadan ce nauyinsa to in yayi wa matar tasa adalci ya zauna da ita tsakani da Allah bisa adalci bai zalunce ta ba a shugabancin da yake mata domin shi Allah ta'ala ya danka shugabanci a hannunsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, da haka da Allah ta'ala ya tashi ba da jagorancin gidajen aure, sai ya ga wayanda suka fi ahaliya, suka fi cancantar su rike, sai ya ba maza. To kaga mace ba ta da ainihin wato wani hakki na jagoranci in ba iya wanda mijinta ya bata ba, ko kuma iya wanda in shi baya nan sai ta rike masa kan ya dawo ya ci gaba. To idan yayi mata adalci, to kaga shi ma zai iya shiga cikin nan. Dan kaka jan ce Imamul Adil, idan miji yayi wa matarsa adalci zai iya shigowa cikin mutane bakwai din nan. Idan kuma akwai yaya su ma yayi musu adalci, to shi ma zai iya shigowa cikin wannan. Idan mutum yana shugabantar wasu mutane ƴan kadan, shi ma imam. Yana shugabantar mutane da yawa, shi ma dai imam. Dan haka ashe jagoranci wani abu ne wanda yake mai falalar gaske, amma in Allah ya yi mutum taufiki ya datar da shi, ya sa yayi abin da Allah ta'ala yake so a jagorancin nasa. Ba ko da yaushe shugabanci ake yin kuka a ranar tashin alkiyama ba. Akwai wayanda ranar tashin alkiyama abin da ya shigar da su aljanna jagorancin su ne. Shi yasa idan mutum ya yi shugabanci wanda irin wanda Allah ta'ala yake bukata, to wannan ba kowa ne yake kamo shi ba a matsayi ranar tashin alkiyama. Da haka al-imamul adil a fahimci al-imam al-adil, to wannan fa imam din ya shafi ko ya kunshi dukkan wani nau'i na shugabanci. Shugabancin makaranta ne, shugabancin iyalai ne, shugabancin unguwa ne, shugabancin kamfani ne, shugabancin wata ma'aikata ne, kowane irin nau'in shugabanci yana iya shiga cikin wannan. Idan mutum ya kwatanta adalci, Allah ta'ala zai shigar da shi cikin wannan inuwa ta al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din. Kaga ba maganar sallah ko azumi ko sauran abubuwa ba, shi adalcinsa ne ya shigar da shi. Yana da wasu ayyuka, amma shi abin da ya kai shi wannan inuwar adalci ne da ya shugabancinsa. Na biyu, shabu. Wayannan abubuwan da ga wayanda duk za a fada suna da sauki suna da wahala. Shi kansa na farkon gabar farko ba kowane shugaba ne yake cin jarabawa ba. Ba kowa bane. Saboda yana ganin cewa komai ya fada sai dai a ce yassa. In ya taka sai dai a yi haƙuri, in ya karya sai dai kai Allah ya isa. To a wannan lokacin wannan giyar mulkin da shugabancin, ka duba magidanci, aka samu azzalimi yadda yake kama karya a gidansa, ta yadda za ka san jagoranci koya yake. In dai yana function, to in ba Allah ya taimaki mutum ba sai ya yi zalunci. Saboda za ka ga wasu raunana ne gasu a ƙarƙashinka, kuma ba yadda suka iya yi da kai. To shi yasa za ka shugabancin yana da wahala. Shi yasa duk wanda Allah ya taimake shi ya ci jarabawa, Allah ta'ala ya ce ya yi masa alƙawarin wannan inuwar ta al'arshi. Da haka a samu shugaba kuma ya zama adali, kowa an sarabuntu yin kuma ya adalci, ana shan wahala ba a cika samu. Ku fahimci, ku kalli wannan da kyau. Ka aure dukkan wani nau'in shugabanci da kake kallo, za ka ga waɗanda suke kaucewa adalcin su suka fi yawa. Shi yasa to waɗannan ƴan kaɗan ɗin da suka yaƙi zuciyarsu, suka yaƙi shaiɗaninsu, Allah ya yi musu taufiki suka yi adalci wa waɗanda suke shugabanta, shikenan za su shiga cikin wannan falala ɗin. Gaba ta biyu, shabu, matashi. Na shafi ibadati rabbi, da ya tashi cikin bautar Ubangiji. Shi ma abu ne mai wahala. Gabar da ta fi tsada a rayuwar ɗan adam, kafin ita mutum shi ma bai san shi waye. In an wuce ta kuma, to Allah ya kiyaye hanya, shi kuma mutum ya riga ya gangara. Wannan tsakiyar ita ce gabar da shaiɗan yake rugu-rugun farautarta, yake marmarin ya ɓata ta. Don in ya ɓata ta, ya san a baya dama ba kama san inda kake ba, gaban kuma dama ya san kawai ragowa ne. Da haka shabun, a samu mutum matashi. Malamai sun yi maganganu game da matashi, wasu suka ce daga shekara 18 zuwa shekara 35, wasu suka ce har zuwa shekara 40, wasu suka ce haka dai an samu wannan sabanin game da waye matashi. amma ka dauka har zuwa shekara 40 wasu ma sun haura suka ce yana kai 40 da wani abu ko da biyar ko wani abu mai kama da haka to duka dauka wannan gabar tana da matukar tsada to duk wanda Allah ya taimake shi a wannan gabar tun daga lokacin da ya balaga har zuwa lokacin da za a daina ce masa shabul matashi to in Allah ya sa ya tashi cikin bautar Allah duk irin shiririta da shirme da bata lokaci da matasa yawanci suke yi da yin abin da zai cutar da rayuwarsu da yin abin da zai cinye lokutan su Allah ya ce mutum shi duk bai wannan ba shi tunda ya tashi Allah ta'ala wato ya riga ya taimake shi ya dora shi akan hanya ya tashi cikin bautar Allah madaukakin sarki tunda ya zama mutum ko da ya dan yi kiriniya da shiriri ta irin ta yarinta to tun lokacin da ya zama mutum shikenan kawai kila ya kokari ya haddace Qur'ani daga nan kuma ya hau ya je can karatu ya je can kaza ba in baya gurin karatu yana gurin sana'a in baya gurin karatu yana gurin sana'a in baya karatu baya sana'a yana gida yana hutawa duk inda ake aikin alkhairi za ka ganshi a gurin to duk wanda Allah ta'ala ya sa yayi irin wannan kuruciyar ko kuma irin wannan samartakar tunda gaba ce mai tsada akwai sha'awa lokacin mutum yana sha'awar abubuwa da yawa mutum yana sha'awar sako ma a lokacin saboda ga karfi yana ji kamar yanda muka ambata kuma gaba ce wanda shedan yana farauta ta sosai ga matasa to amma duk da waɗannan abubuwan ga yayi ga abokai amma duk Allah ta'ala ya ce mutum abokai waɗanda ba a kan turba ba su rinjaye shi ba zuciya ba ta fusge shi ba shedan suka yi ta gwagwagwa da shi Allah ta'ala ya dora shi a kan shedan bai ci nasara a kansa ba ya taso cikin bautar Allah madaukakin sarki to wannan shi ma tukuncin da Allah ta'ala zai masa ranar tashin alkiyama shi ne zai sa shi a inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa wa rajul sai mutum na uku mutumin da qalbuhu mu'allaqun bil masajid zuciyarsa tana da alaka da masallatai ma'ana yana da kyakkyawar alaka da masallaci zuciyarsa ta damfara ta makalewa masallaci yana da sha'awar ya dinga jinsa a masallaci in an yi sallah da an yi kiran sallah na ganshi ya bar duk abin da yake a cikin masallaci in aka ce ana wa'azi a masallaci zai aje abin da yake zo masallaci yana daga cikin gurin da yafi samun nutsuwa yana daga cikin gurin da yafi sha'awar ya zauna in dai ba yana wajen sana'a ko yana wajen neman ilimi ko yana wani guri ba yana daga cikin gurin da yafi sama masa nutsuwa masallaci to duk mutumin da ga yana da kyakkyawar alaka da masallaci ba wanda yake jin in ka ganshi a masallaci darura ce ta kawo shi a'a shi kam yana da alaka mai kyau da masallaci wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin wannan ilwa na hudu wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suka yi soyayya suka yi kauna dan Allah suka hadu akai suka rabu akai wannan shi ma ga yawancin soyayya yawancin abota ba dan Allah ake yin ta ba gani kamar yanda shi ma yawanci kaga mutane suna da alaka da masallaci daidai ne yanzu da ba dan karatun da ake wakila wani da yazo masallaci ya zauna ba karatu ba ba sallah akwai wanda zaka shi kawai ya ga ba komai sai ya ga ba inda yake so sai ya zo masallaci ya zauna akwai wanda shi kuma a zai yi wahala wani ma makocin masallaci ne gidan shi a masallaci sallah da an yi sallama ji yake kamar ana abin da din su so yake kawai ya fice to haka ita ma soyayya galibi an fi gina ta dan duniya to duk mutanen da Allah ta'ala ya sa suka kulla abota dan Allah suka kulla soyayya dan Allah suka haɗu ita ce ta hada su ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi kuma lokacin rabuwarsu suka rabu akai to su ba suna cikin wannan inuwar na biyar rajulun talabat humra'atun bata mansabin wa jama'a mutum na biyar shine mutumin da mace ta nemi yayi fasikanci da ita kuma macen ta cika sharuɗa kamar haka bata mansab mace ce mai daraja wa jama'alin ta kyawa fa qala inni akhafu Allah yace tsoron Allah yake ba zai yi ba mace ta neme shi ba wai kawai gani za ta tashi za a kama su ba akwai wanda ba zai ba kawai saboda ya san ina ba zai yi ba sai an kama shi tsoran kai ya kunyata a kama shi yasa ne akwai kuma wanda tsoran HIV yake shi yasa ne shi ma akhaful lahi ne na'am wanda take neman ya fasikancin da yace fa yana ta jin ana ta cewa fa akwai kabari salamu alaikum yana cikin ana ta wannan magana kila ma yana da wannan reference din a ungwansu ko alliance su akwai wanda shi ma irin wannan yayi ita ce ta tafi da shi da haka in yi auna kamar yadda kuma sai tuno HIV sai kake an bayyana to kaga shi yasa aka cika akwai kuma wanda ta neme shi wata mummuna ce da shi ne zai da wannan ma ba shi ko ne ma yake ya nemi wannan shi yasa da yadda ba wannan duk bai cika sharuɗa ganin ce wata gada wata kaza ma haba da Allah ko zai yi da wannan zai yi sai a ɗauka tsafa ta kawaciya shi kuma kyamata yake wanda take cewa eh fasikancin da ita to shi yasa aka ce za ta mansa tana da daraja yar babban gida ko yar manyan mutane wanda ko da aure aka ce ya neme ta shi ma ya san tafi karfinsa to sai kuma yanzu gashi ba ma shi yace yana son ta ba da aure ko da a'a ita ce take ta binsa ta jarabtu da son sa take sai mun waya ta samu kati a abin da ta kirawo shi gidan su ta yi kaza yana ina ta zo duk kawai so take amma ba za a yi auren ba dai a yi shiriri ta a waje wa jamalin kuma ga ta kyakkyawa yana kallon yanda wasu suna ta zuwa tana ta yi musu wulakanci saboda kyanta amma shi kuma ta fitine da shi tace shi take so kuma ga abin da take so amma duk wannan kyan ba ne kalle shi ba duk darajar bai kalla ba duk gurin da ta kirawo shi din ta ja shi tun ta koma gefe duk bai kallo wannan ba fa qala inni akhafu Allah wannan fajara ba ce babba ba yace wallahi ba zai ba tsoron Allah yake kai wannan ya tsoro tuta wannan shi ba yana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya ce zai masa takuici ya sashi a irin wannan irwa saboda ba kowa bane wani ma shi zai kashe kudin sa ya kai kansa gurin yayi kaza yayi kaza ya je ya lalata mutum da shi da wa rajul da mutumin da tasaddaka ya bada sadaka akhfa ya koye sadakar hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu har ma hagunsa bata san abin da damansa ta bayar ba na sadaka in mutum ya bayyana sadaka saboda wasu dalilai madalla yana da kyau amma koye ta yafi in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairun lakum malan ka ce mutum shi ma bai san kai kace buke shi ba akwai wanda za a gani zai aike ka kaje ka kai wa wani kaza kai masa buhun shinkafa ko kai masa kudi ko kai masa kaza yace kakkace kuma wanda zai kawo din zai zo kai kai dan Allah dan girman Allah waye ce wallahi yace kan ga ma ko waye ka sa shaddan sama kana ta budawa mana a sahu kun dai da shi ya baka ita a ga akwai sakewa akwai ikhlasi mana yanzu ka san shi ya baka kila yake karanta man ma in ka ga bai samu sahun gaba ba sai ka zuke ka ta alaji bismillah shi yasa sadaka koyan ta fi ta fulada mutum abincin ka yace mallan ya koshi har ma yazo yake taka dade kana mika mu hannu ya tafi mai jinjina haka wanda kila ba dan ya san kai ka bashi buhun shinkafa da katan din taliya to shine ma'ana ka bayar da sadaka ta yanda kila babu wanda ya san sai Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani akwai irin bayin Allah masu irin wannan ya baka sadaka amma wallahi ba wanda bai ba kai kanka baka san waye ba kawai ya ce kawai an ce gashi duwa to kaga wannan shi ma duk wanda yake da irin wannan saboda galibi wanda ya alheri yana so a gode to ita godiyar nan ita ma takan rage mutun lada ko da yake abu ne mai kyau amma rage ladan shine ta yanda in ya baka kai shiru baka gode ba sai ya dinga jin wani kankani a ransa ya dinga jin ba dadi na fa ba wani kaza fa bai ce mun ya gode ba kila in za a sake bayarwa kila sai a gode ka a cikin list to amma in ya zamanto wato innama nu'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura illa nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtadira wa inda suke wannan Allah me yace fa waqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira saboda irin wannan abu shi yasa Allah yace in ka bayyana akwai lokacin da ila akwai wata hikima da za ta saka yi a bayyane misali in sadakar zakat kana so kai dan ila ko wasu a kusa da su ba sa yi kake so ka kwadaitar da su dai kenan na biyu kuma kana so ka sa mutane su dauki alhakin ka sai alajuwa da baya zakka sai kake ganin bari kai zakkar dan mutane kar su dauki alhakin ka su dauki alhaki su dauka wa kansu zalimi da sauran wasu hikimomi na bayyanawa amma ko shakka babu yin abin abore shi yafi alkhairi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba tukwicin da za a bawa wanda yake taimakawa bayan Allah ya ba su sadaka ko ya ba su kyauta ba tare da su kansu sun san waye ba su ba illa kawai ranar tashin alkiyama ka ganshi a karkashin irwa al'arshi ranar da ba wata idwa sai wannan idwa din mutum na bakwai wa rajulun da mutumin da zakara Allah ya ambaci Allah ya karanta alqur'ani ya karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam khaliyan shi kadai ya fahimci yayi tadabburi game da alqur'ani yayi tadabburi game da wasu ayoyi na alqur'ani fa fadat aina shi kadai kawai sai idanuwarsa suka dinga zubar da hawaye idanuwarsa suka dinga zubar da hawaye na tsoron Allah to duk idanun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk idan da wato abubuwa guda biyu ba su haduwa da idan da ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah da wuta ba su haduwa to saboda haka waɗannan suna daga cikin mutum bakwai waɗanda Allah madaukakin sarki yayi musu alƙawari ranar tashin alkiyama zai shigar da su inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi duk waɗannan abubuwan ka duba za ka gan su abubuwa ne yawancin su in ba mutum yayi fada da zuciyarsa ba suna da wahala yi mutum zai iya barke muku da kuka yana ana sallah yana kira'a amma shi tsakaninsa da Allah yaje yana kira'a yana kuka ba lalle bane shedan yana da lalata iri-iri a zahiri ya nuna ya kare ya jirya ya kaza ya yi kaza amma shi kadai ba to da mutum ya tuna Allah ya ambaci Allah yana karatun alkurani yana tadabburi shi kadai a cikin daki matarsa ba ta nan ba kuwa kawai kumacinsa su jike da hawaye kawai hawaye ne na tsoron Allah to wannan na ga babban kowa bane wani magani ke ragwantaka ce yau kuka ta wani ana ran mada da da na sa wani kasar din akwai wani kari mai yawan kuka da an sa ana ran mada tijen ana da yaji shi ya fara da kuka ce ba ga irin ta ba ba ga irin ta ba mutum sai ka ce mace eh sai kana karatun ka rimi ana jin daɗi kawai sai ka fashe da kuka to kaga tadabburi shike sa haka to in baka sanin me kake karanta da wahala kake yin kuka kana karatu
والإذلال في ذل العرش ليس بقصورا على السبعة المذكورين دكتور صلابي كتوا الإذلال في ذل العرش إن وانت أئنوى العرش ليس بقصورا على السبعة المذكورين بيتكيت بأكا موتن نو قدابك وانت أكا أبتا بسو كقيمري وإن دا أين هو تذاتي شكا إنوى العرش رانا دبا وانت إنوى سيوى إنوى kar ka dauka an ce sabahatun ka dauka su kenan a akwai wasu waɗanda su ma za su iya shiga to yanzu kamar yadda muka ambata sai ka duba kai imam ne ko da na gidanka ne ko limamin sallah ko limamin menene kai wani shugabanci kake to adilun ne kai in kuma kai ba shugaba bane to shabun ne kai eh gaskiya matashi ne kai to kuma nasha'ata fi ibadatillah ko fi ibadatil kuratil qadam nasha'ata ka tashi cikin kallon kwallon kafa da karanta jarida da take magana akan sport da jin labaran sport da yawan hira da musu akan sport to kaga nasha'ata fi ibadatillah aw fi
hadithul qura to kaga sai ka duba sannan yaya alaka ka da masallaci wannan shi ma zaka iya ganin yaya sai ka aura balil insanu ala nafsihi basira yaya dangantaka ka da masallaci kana jin nutsuwa an ka zo masallaci kana jin babu wani guri da kafa sakewa kake jin dadi kake samun dumani na irin masallaci ko kuma kana jin ka kaman akan kaya kake in ka zo masallaci sannan abokin da kuke abota da shi me ya hada abotar ta ku wanda kake neman aurenta me yasa kake neman aurenta saboda me kake son ta tahaba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai ko kuma akwai wasu abubuwa da suka sa sannan ka taba shiga tarkon mace kuma baka tuna komai ba Allah kawai ka tuna ka kiyarda ka taba bayar da wannan sadaka kakka dauka sai kana hamshakin mai kudi a matsayin ka na dan karamin mai samu ka taba yin irin wannan sadakar mai cike da ikhlasi ta yanda shi kansa wanda kama bai sani ba ballanta na rashin godiya ya dame ka a zuciya ya rage maka lada ka taba yin irin wannan naira 20 ko naira 50 ko kuma wani yana cikin damuwa ka auno shinkafa kwano ɗaya ko kwano biyu kawai ka samu wani ba dan layin maka ce kai nan gidan ka taba yi ko kuma ka taba kana karatun alqurani kai kadai a cikin daki ka ji kada dumarka da hawaye to kaga wayannan sune mutane guda bakwai din kaga ba mutun daya bane ballanta zaka ce kai da wahala to sai ka duba ga wani nan ga wani nan ga wani nan to malam kuma sai ya ce ba ma su kadai bane faqad ja'at nususun kathiratun tadullu ala anna allaha yudhillu ghayrahum nassoshi masu yawa sun zo da suke nuni akan Allah ta'ala zai inuwantar da wasu su ba su kadai ba wa qad jama'a ibn hajr al-asqalani al-khisal allati yudhillu allahu ashabaha fi kitab domin ibn hajr al-asqalani rahimahullah ya tattara al-khisal wasu dabi'u wasu halaye allati yudhillu allahu ashabaha wa inda Allah ta'ala ke inuwantar da masu ainihin wannan dabi'un fi kitabin ya tattara su a cikin wani littafi sammahu da ya sanya wa littafin suna ma'rifatul khisalu almuwassilatu ila dhilal wai sanin wasu halayya da wasu dabi'u wa'inda kai tsaye za su jona mutum zuwa ga inuwa al'arshi ya tattare su a cikin wannan littafin sunan littafin ma kenan sai ka neme shi ka karanta wa min hadhihi alkhisal daga cikin wannan dabi'un akwai inzarul mu'sir aw alwad'i anhu dan daga kafa dan jinkirtawa matalauci da kake bi bashi ko ma kai masa rage wannan shi ma yana daga cikin abin da zai baka wannan inuwa ta al'arshi in kai dan kasuwa ne ko mai sana'a ne amma akwai wani ya ci bashinka kuma yana cikin mawuyaciyar rayuwa ya kasa biya kun yi alkawari da shi lokacin yayi bai samu damar biya ba kace ba komai Allah ya kai mu sai zuwa yaushe kuma kai ce sai karshen watan nan to Allah ya ba mu Allah ya kai mu Allah ya ba da yanda za a yi karshen watan shi ma yazo yace wallahi dai al'amarin dai sai addu'a har yanzu ba a samu bace kaka da mu kanka kaje kawai kwana ziratun ila maisara kaje kawai har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya hore maka karka da mu kanka ba damuwa aw ko kuma alwadu anhu kai masa rigi kace wai kudin nan nawa ne ma yace 50 kace to yanzu yanda za ka kawo ba 20 na ban maka 30 kuma ita ma 20 din ko da 2000 ne ka dinga ba kai ba ka jiranta ka wuce ta kafi karfinta shi kuma yanzu ji zai yi malam irin yanda zai sai akan wannan zai fadi ya sujudu shukr saboda dama a 20 din ma da ka bashi yana ta tunanin yau shi 20 za ta zo a cure banda dami na matsaloli da suke bayan sa har ya yi wasu daga ciki kuma ya waru 20 a ciki sai ka ce ko da 2000 ma ya dinga baka kaga in ya samu 5000 akalla zai iya waru 3000 ya dan yi sabgogin sa na gida 2000 kuma yace ga wannan a rage wannan ko ba karamin alheri bane fa to wannan abubuwan guda biyu suna daga cikin wani abu dabi'u kyawawa da ake so musulmi su zama suna da shi in mutum wani lokaci za ga harkoki ake da mutum da kasuwanci sai wasu ibtila'i su shigo wa mutum to duk yana daga cikin abin da su kuma manya da suke harka da shi kar a bashi shiga cikin ainihin abin nan sai a dawo da shi a cikin in dai ba ganganci mutum ya ba ko wanda da ganganci ya cinye kudaden mutane kaman wani da za a bashi jari aka ce matashi ne tun kafin kudin ya shigo a shekarun fa da yawa tun kafin kudin ya shigo ya kashe 50,000 a ciki na kananan kaya da wasu kudaden wasu abubuwa da dama yana jin haushi ya kasa samu kafin ba a bashi jarin ba wasu wanduna masu wasu irin sunaye duk dama yana nan yana ta kofar abu a kansu saboda haka wannan kudin yana shigowa a wani ma ya jibo akan kudin nan wannan abun zai ba magana abu ga su kawo su ba to amma wanda yake yana da kokari sai ibtila'i da yanayin rayuwa ya juya shi ma wancan ba a ce ka tausaya masa din ba in ya shiga matsala shi kuma ma ka jawo shi ka taimaka amma babu wanda ya fi cancanta irin wanda ba ganganci ba ya fada cikin irin wannan to ko dai ka yi masa rangwame ko kuma ka daga masa kafa na lokacin biyan bashi qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhilli Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anzara wanda ya dan daga kafa wanda ya dan saurara wa mu'siran matalauci da yake bi bashi ya zo ya karbi kayan abinci ya kasa biya ya karbi kaza ya kasa biya ana bin sa bashi ko bashi da ikon biya yana cikin tsanani ka saurara masa baka matsa masa ba aw wada'a anhu ko kuma ma kai masa ragi kace kudin nan da nake binka na ka zaftare wani kaso a ciki kace ya bada ragowar to duk wanda yayi wa matalauci wannan kaga ka fitar da shi daga cikin wata damuwa yana jin kunya ka kullun in ya taho ya ganka sai ya juya amma sai kace yanzu takunkumin karshen satin nan ko wata mai zuwa zaka biya ni na janye wannan takunkumin kawai kai ta sabga ka har Allah ya hore maka wannan farin cikin da ka sa masa da ina tunanin yanzu saura kwana kaza na yawa wani alƙawari to yanzu ka janye mata hukumun ka ce har zuwa lokacin da Allah ya bashi ko kuma kai masa rai Allah ta'ala tukuncin da zai baka Allah zai inuwantar da kai a wannan inuwar ranar tashin alkiyama da babu wata inuwa sai wannan inuwa din to kaga ga wata dabi'ar doriya akan wancan guda bakon to ga wani khisal din wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an garimihi aw maha'an kana fi dhillil arshi yawm al-qiyama dan abu kadan zakai ba Allah ta'ala ya maka tukuicin da kai ka san ba aikin ka bane musamman abin da yake da alaka da bayin Allah Allah yana kishin bayin sa yana so ka tausaya yana so ka nuna halin jin kai ga na kasa da kai ka duba ba kawai abin da kai shine kila naira 1000 kake mun mutun ya kasa dan kan ka dauka sai wasu kudade masu yawa 1000 yanzu wani tafi karfin sa ba zai iya biya manzo Allah yace man nafasa wanda ya numfasa shine ta nafasa ya dan numfasa an gari mihi ga wanda yake bi bashi da kuma kullun kawai da ya fito sai ganka a kofar gida mara alƙawari to ga annan zo da kai sau nawa ko wani lokaci za ka ga haya mutum yake ya kasa biya sai ga mutum da sallar asuba baya dawowa in an fita sallar asuba wallahi ba zai dawo ba saboda akwai yiwuwar ainihin wato mai gidan ya yi bugu sammako kuma in ya zo sai ya yaga shi a cikin layi sai ya yi man ihu ya ma hayaniya kowa ya ji cewa ba shi yake bin sa ya kasa biyan kudin haya shi kuma yana da irin waɗannan bagwaninta ayo Allah ba ya Allah ya tila masa su sun fa kirga yana da su manya ya wuce wannan akwai wanda aka ce ma in ka bashi irin dan rago wannan saura naira 1000 ko 2000 sai ya hawo mota daga inda yake zo karban 2000 ba laifi bane haƙƙin sa ne amma in mutum aka fahimci yana cikin yanayi na rayuwa aka tausaya masa Allah fa zai tausaya maka ta bangaren da baka sani ka manta kana tura kudinka cana ko ka tura su ainihin wata ƙasa ka yi oda in Allah ya ga dama ya ka tattara karfin da ka tura an yi shipping din kayan jirgin ruwan Allah ya ce ni tsi dabara ka ce take tseratar da jirgin ruwan kayan ka oda ka ta zo lafiya lau ba abin da ya same ta kin ci barkacin ka kalli jirgin ruwan mana ka gani irin kayan da ake lafta masa kuyi online ka tura da kudin ka kasa kai kana zaune Allah ya tsare mu duke ta dawo abubuwa nawa Allah ta'ala yake baka kariya yake baka tsari ba hikimar ka bace to za ka ga Allah ta'ala ya sa kana da irin wannan yanayin na taimakawa da tausayawa Allah ta'ala zai dinga taimakon ka ta inda baka tsammani dan haka duk wanda ya daga kafa ya numfasa ya dan kyale wanda yake bi bashi shine gari mai yi saboda halin da ya ga wannan gari din wanda yake bi bashi yana ciki aw maha'anu ko ya dan yi masa rage shine maha'anu ya dan share masa wani kaso a ciki kana fi dhil arsh kai sai manzo Allah ya ce wannan mutum wannan mai kudin wannan mutumin da yake bin bashin yana inuwa al arshi yawmal qiyamati rana al qiyama nahudu alladhina yas'una fi hajati ikhwanihim wa yasudduna khallatahum alladhina yas'una wadanda suke fafutuka su kai gauro su kai mari fi hajati ikhwanihim ba bukatar su ba bukatar yan uwan su wajen yaga ya biyawa wani dan uwansa bukata yana kaiwa ya komo wajen biyan bukatar yan uwansa wa yasudduna khallatahum suna toshe bukatunsu yana kokarin yaga ina ne wata bukata ta wani dan uwansa wanda yake talaka mara shi ya like wannan bukatar to waɗanda suke da irin waɗannan su ma suna daga cikin abinda malam zai faɗa mana yanzu yace min a'azami ma yufarriju kurbatil abd yana daga abinda zai yaye bakin ciki da damuwar bawa yau fi yawmil qiyamati a ranar alqiyama sa'ayul abdi kaiwa da komowar bawa fafutuka fi dunya anan duniya fi fakki kurbatil makarubin wajen kokarin kwance da warware damuwar masu damuwa kawai kai so kake in ka ga wani mutum ya shiga damuwa kila ba lalle bane kana da ma kudin da zaka fitar da shi taimaka masa da shawara ko shawara ka bashi wa dani ina ganin mai hukun zaman nan da kake me zai hana kai kaza saboda wani lokaci mutum ya shiga damuwa kokolwan ma sai ta toshe sai ya ma rasa ina mafita to taimaka masa kai da komo ka gaya zaka ba ya ma fita daga cikin koda ba kai ne zaka bashi kudin ko ka so a'a kawai bashi tunani mai kyau bashi shawara mai kyau yanda zai fita daga cikin damuwa kai ma kai sa'ayi wajen fitar da shi daga damuwa kila baka da shi amma ko wanda in ka hada shi da shi shi zai iya taimaka ya fitar da shi daga cikin wannan damuwar taimaka kai komo wajen kaga ka jona shi da wancan din domin ya taimaka masa kai ma kai sa'ayi din in kuma Allah ta'ala ya sa abin da ma a hannun kai ke shikenan ka wani ma ba zai ji ba lokacin da kake irin waɗannan abubuwa din dan haka yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke yayewa bawa damuwa a ranar tashin alkiyama kuma ka san damuwa ko a nan duniya ba ta da kyau an bayyana domin an ce wani malamin mu na taɓa faɗa wani malamin mu ya ce abubuwa guda goma ne sai ya ce me ya fi komai ƙarfi daga ciki na ƙarshen wanda ya fi komai ƙarfi shine damuwa domin farko aka ce me ya fi komai ƙarfi aka ce ƙarfi ya ce shi ma ƙarfin akwai abin da ya fi shi ƙarfi aka ce shine wuta ita kuma wutan me yafi ta karfi aka ce ruwa shi kuma ruwan me yafi shi karfi aka ce iska ita kuma iskar me yafi ta karfi na'am me yafi iska karfi dan adam hadari ko to shi kuma hadari me yafi shi karfi kawai da mu ba yake na'am me yafi iska karfi Lam? Dan Adam. In ban manta ba shi ma haka yace. To shi kuma dan Adam bai fi shi karfi. Maye. Akwai maye. Ko? Ko bai fi dan Adam ka kalli wanda yake shiga cikin maye ka ga yanda yake. To shi kuma maye bai fi shi karfi. Bacci. To shi kuma bacci bai fi shi karfi. Lam? Amuwa ce. Dan inda yake baccin yana yiwa. To shine karshe ce abin da yafi komai karfi shine damuwa kar a jarabce ka da komai Allah ya baka da damuwa wallahi an hada ka da tashin hankali aka ce shi yafi kowa karfi an bayyana to ranar tashin alkiyama to ko anan duniya an ce damuwa ta fi komai karfi to ina ga ranar tashin alkiyama dan haka daga cikin abin da ke yaye damuwar dan adam ranar tashin alkiyama sa'ayul abdi fi dunya shine kaiwa da komowar bawa da sa'ayinsa da fafutuka fi fakki kurubatil makarubi wajen kokarin warware damuwar masu damuwa wa musa'adatul muhtaji da kuma taimakon almuhtaji na mabukata wat taysiri alal mu'sirina da saukaka wa matalauta Allah ya malam halin nan da ake ciki inda da shugabanni da mawadata za su yi amfani da wannan dama wallahi za su samu aljanna cikin sauki kaji daga cikin abin da zai sa ka samu inuwar al'arshi shine ka zama kana bada gudunmawa wajen yayewa mutane damuwa ya zama kana bada gagarumin taimako wajen taimakon ainihin almuhtaji da mabukata kai zaman to kana saukaka wa matalauta to duk wanda yake wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya duk wanda ya yaye wa mu'mini wata damuwa daga cikin damuwar duniya kowace iri ce kai kokari ka zama sila wajen yaye wa wani dan adam damuwa nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah ta'ala zai yaye wa mutum damuwa daga cikin damuwar ranar tashin alkiyama wa man yassara ala mu'siri wanda ya saukaka wa talaka rayuwa kansu shugabanni da sun gane irin sirrin yanda Allah ta'ala ke mu'amalantar bayi shi yanda rayuwa za ta sauki wa talaka yassara ala mu'sirin yanzu ga azumi yana nan tafi yan kasuwa su saukaka wa talaka ya jiran gome ya samu sauki amma ina yanzu azumi yana ƙara mutsuwa za ka dinga gajin abubuwa suna ta tashin goron zai an tashi kaza kaza ma ya tashi kaza ma ya tashi kaza ma ya tashi shikenan sai duk muka zamanto sai Allah ya banmu da kanmu ya zare rahama ya zare ainihin wato albarka a ciki mai kwai ya takura shi ma mai kayan miya ya takure shi mai kayan miya mai yaji ya takure shi shi ma kuma tela ya dane shi haka muke ta kwana a junanmu haka ake dai kana ganin yanzu kakarka ta zo inda zaka tsaya ka tsawwala ka takura wa bayi ɗan uwanka masu azumi shi ma wani yana nan ayyuka kai ma kana da bukatu in yaji kake sayarwa ayyuka shi zaka ci ba mai sukari yana nan yana ta Allah ya kawo ka yana ta kiyamul layl da Allah ya kawo ka a tamfon matarka shi ma yana nan mai a tamfofi ya wasa wuka yana ta addu'a Allah ya hado da kai hannunsa zaka sha mamaki shima wancan haka shima wancan haka da haka duk kowa zai ga saukin ina yake to duk wanda ya saukaka rayuwa ga ainihin jama'a Allah ta'ala zai saukaka masa rayuwa yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah Allah zai saukaka masa rayuwarsa fi dunya a duniya wal akhirah da lahira wato cikin saukaka rayuwa aka ce za ka gan Allah ya ce muke ka ko zuwa ku kai siyayya da ƴaƴanka supermarket za ka ga ba abin da suke kallo sai irin abin naira 100 naira 150 200 da hankalin sa ne yake amma ta ka kuka je da ita za ka ga duk kayan da za ta kalla za ka ga ba ya wuce 5000 6000 10000 amma Allah ya so ya tsananta maka billahi allazi idan ta yana zuwa kuma baka san ka bata mata sai ta kallo ne shi na 200 ko danka ba shi da lafiya irin wannan rashin lafiyar wa ne shi naira 250 ya kashe dan sa ya samu lafiya billahi allazi zai kashe sama da 50,000 bai wani Allah in ka takura Allah ta'ala ai cewa yi duk wanda ya samu dama ya takura Allah ya ce sai na takura shi duk wanda ya samu dama ya matsa Allah ta'ala ka'idar su shi ma sai ya matsa ma to kuma kaga duk matsin da zaka yi kai ka san irin matsin Allah kuma ba mai dadi bane dan haka sai kai matsayi din ka tara kudin kuma Allah ta'ala ya ta turo wasu matsaloli da za su dinga awon gaba da kudin
da haka in ka saukaka Allah ta'ala sai ya saukaka rayuwarka ya saukaka in Allah ya ga damar tsananta ma sai ya fitine ka da mace ba ka san karanta ya baci ko kada ita kuma ba ta san saukaka maka ko misƙala zarra duk inda zaka wahala ita kuma ya tafi ka kaci haka je ka baza babbai riga kai ta zazzarewa mutane ido ka matsa mutane ajiya tana nan tana jiran ka kuma ka suno ta ce wannan bai ba kuma kai babban tashin hankalinka haji yaran ta ya baci ko kuma Allah ya fitine ka da wani shagwabban da ba ka san ya ce ba baka zaka ce a ba zai yi ba kyan kace ya Allah an bayyana wa man yassara ala wa tu'am mu'sirin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah wanda duk ya saukaka wa matalauci Allah zai saukaka masa a nan duniya kuma Allah zai saukaka masa a lahira wa man kaga shiri ba biyu ya samu sauki kawai kai wa talaka a nan yaji dadin rayuwa ka saukaka masa yaji dadin al'amuran sa ne yau da kullun ka sassauta masa har a wajen ibada ba so a ce akai ka sassauta a wajen ibada ba ce akai ka sassauta to ballanta na sauran al'amura na rayuwa da haka duk wanda ya sassauta a nan duniya shi kuma za a bashi sassauci guda biyu zai samu sauki a duniya zai kuma samu sauki a lahira wa man satara musliman duk wanda ya suturta musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhira Allah zai suturce shi a duniya zai kuma suturce shi a lahira malamai suka ce ko dai sutura ka suturta mutum ta hanyar bashi tufafi ya sa ko kuma sutura ta hanyar rufawa wani asiri shine satara musliman ka rufawa wani asiri asirin sa yana so yana nema ya tono an sa bukin yarsa ga lokaci ya zo gab ba shi da halin da zai yi hidimar da zai aurar da yarsa ka rufa masa wannan asirin abubuwan suka wuce Allah zai rufa maka asiri a duniya kuma ya rufa maka asiri a lahira mutum ka ganshi yana wani kuskure kai da shi ka kira shi kai mai nasiha kai mai wa'azi kuma baka tona masa asiri ba wannan shi ma yana shiga cikin satara musliman to duk wanda yayi wannan satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma sutura iri biyu Allah zai masa in ka ce tufafi to Allah ta'ala shi ma zai tufatar da shi a duniya kuma zai tufatar da shi a lahira idan kuma ka ce wasu matsaloli ya danne wa wasu ya rufa wasu asiri yana nema ya tono to shi ma Allah ta'ala yana da wasu abubuwa da asirin sa zai tono wanda kila in asirin sa ya tono akan wannan gara tonan asirin wancan matalaucin ko wancan ainihin wato da ka rufa asiri sama da kai naka tonan asirin to sakamakon wancan rufin asirin da kai wa wancan sai Allah ta'ala kai ma ya rufa maka naka wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi Allah ta'ala yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakawa yan uwansa matukar kana da zuciyar taimako to Allah ta'ala zai taimake ka to Allah ya taimake mu gabaki da acin da yawa ku kuma yi alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah wadaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik